Sashin Hausa na VOA yake muku magana daga ofishin Sashin Hausa na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25. Kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashinhausa.com. Jama'a barkanku da wannan lokaci a wannan shiri na yanzu. Ni ce Madina Dauda, zan gabatar da shiri na musamman. Zamu kawo muku shirin na musamman ne daga ofishin mu dake nan birnin Abuja don matsalolin coronavirus dake shafar wasu sassan helicopter mu dake Washington DC. A shirin zamu kawo muku rahoto daga Sokoto dake nuna rashin tsaurin matakan ratsa iyaka tsakanin Najeriya da Niger, inda atawa muke da rahoton samun coronavirus. Kano kuma na nuna mutane na taka tsantsan biyo bayan samun mutum na farko da cutar corona. A jihar Bauchi kuma ƴan fansho sun koka. A ƙarshe za mu kawo muku shirin a daina shan ƙwaya in lokaci ya ba mu dama mu leƙa zaurin tsaro na muryar Amurka da muka gabatar a nan Abuja. Gabanin duk waɗannan, ku dakaci labarin duniya.
A jiya Lahadi, wani babban masani akan cutuka masu yaduwa na Amurka mai suna Dr. Anthony Fauci ya yi gargaɗi akan abin da ya kira babbar kasadar yiwuwar daɗa yaduwar cutar nan mai kisa ta coronavirus. Muddin Amurka ta gaggauta sake komawa harkokin yau da kullun ran 1 ga watan Mayu, kamar yadda shugaba Donald Trump yake kokarin yi. Fauci, wanda ya fada wa gidan talabijin na CNN cewa sake farfado da hada-hadar kasuwancin Amurka ba zai yiwu ba nan take, yayin da umarnin gwamnati na bayar da tazara tsakanin jama'a don kare kai ke kawo ƙarshe ranar 30 ga watan Mayu. Yana sa ran akalla ta wasu hanyoyin ƙasar ka iya komawa gudanar da ayyukan yau da kullum a watan gobe. To amma ya ce hakan zai danganta ne ga yanayin kowane wuri a ƙasar. An sallami Prime Minister Britania Boris Johnson daga asibiti a jiya Lahadi bayan da aka yi masa jinyar shi'umar cutar nan ta coronavirus a ɗakin kula da masu tsananin ciwo. To amma ba zai koma bakin aiki nan take ba, a cewar wata sanarwa daga ofishin Prime Minister. Sanarwar ta kara da cewa zai ci gaba da murmurewa a gidansa da ke wajen gari. Johnson ya kwanta asibitin St. Thomas ne da ke London na tsawon mako guda bayan kwana 10 da gano cewa ya kamu da cutar ta coronavirus. Bayan tsananin matsin lamba daga sassan duniya, China ta amince a jiya Lahadi cewa za ta kyautata yadda take daukar 'yan Afirka a birnin Gwangju da ke kudancin kasar, biyo bayan zargi da ake na nuna bambanci game da abin da ya shafi annobar cutar corona. Tana mai cewa ta yi watsi da duk wasu kalamai na nuna wariyar launin fata da bambanci. 'Yan Afirka da ke wannan birni, wanda cibiyar masana'antu ne wanda yake dauke da mutum miliyan 15, sun faɗi cewa ana musu mummunar zato. Ana fitar da su daga gidajen haya ƙarfi da yaji, ana killace su ba bisa ka'ida ba, kuma akan turske su ana musu gwajin cutar coronavirus, musamman tun bayan da ƙasar China ta tashi haikan wajen hana shigowa da cutuka daga waje. Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta nuna ɓacin ranta ranar Asabar ɗin da ta gabata, inda ta yi kira ga Beijing ta gyara kurakuranta. A nata ɓangaren, ƙasar Amurka ta soki wannan hali wanda ta kira na kyamar baki da hukumomin China ke nuna wa 'yan Afirka. A jiya Lahadi ne Kiristoci a faɗin duniya suka shiga bikin Easter. Bikin na bana ya bambanta da na baya saboda cutar COVID-19. Da yawansu maimakon zuwa coci sun gudanar da wannan biki, wanda yake daga cikin lokuta mafi tsarki a addinin Krista, ta yanar gizo domin dokar hana fita don hana yaduwar coronavirus. Papa Roma Francis zai gabatar da jawabinsa da ya saba ta yanar gizo daga Vatican. Kasar Sudan ta sanar jiya Lahadi cewa za ta dakatar da tafiye-tafiye tsakanin birananta, kuma ta tanadi dokoki domin hana yaduwar cutar coronavirus, duk da cewa adadin wanda aka tabbatar sun kamu da cutar a kasar ba su da yawa. Mutum 19 ne kuma mutum 2 ne suka mutu. Amma jami'an gwamnati da ke fama da matsalar tattalin arzikin ƙasa da kuma ƙarancin kayan aiki na ta ƙoƙarin ɗaukar matakan kandagarki game da cutar. Gwamnatin riƙon ƙwarya da ta karbi mulki shekara guda da hambare shugaba Umar Al-Bashir ta kafa dokar hana fita na sa'o'i 12 ta rufe makarantu jami'o'i da club da kuma hana taruwa na mutane da yawa kungiyar kasashe masu arzikin man fetur wato OPEC da masu alaka da ita sun cimma wata yarjejeniya a jiya Lahadi inda suka amince su rage yawan man fetur da ake sarrafawa a duniya daga ganga miliyan 9.7 tun daga 1 ga watan Mayu domin daga darajar farashin wanda yayi kasa sanadiyar annobar cutar coronavirus wannan yarjejeniya an cimma ne a tsakanin kasashe 23 da suka tattauna a taron da suka yi ta yanar gizo yan sa'o'i kafin fara makon kasuwancin mai a duniya darajar farashin danyen mai na Brent ya fadi zuwa $30 a watan da ya gabata inda ya jefa kasuwar man Amurka Shell cikin wani hali tare da kasafin kudin kasashen da suka dogara kan kudin man
madalla daidai lokacin da kasashe ke rufe iyakokinsu don hana bazuwar coronavirus duk da haka wasu mutane daga jamhuriyar Niger sun samu shigowa Najeriya ta kan iyakar Sokoto ta yi alamarin ya kasance ga wakilin Mulamido Abubakar Sokoto
jihar Sokoto ta rufe iyakokinta karo na biyu kuma na tsawon makonni biyu masu zuwa kari da gwamnatin tarayyar Najeriya da ita ma kanta tuni ta rufe iyakokinta duk da haka ana samun shigowar yan kasar jamhuriyar Niger sannan kuma kasar ta jamhuriyar Niger rahotanni sun tabbatar da cewar cutar na COVID-19 tuni tabbulla a kasar kuma mutane da dama ne suka rasa rayukansu to koyaya yan kasar ta Niger ke kwararowa a jihar ta Sokoto naji ta bakin wasunsu kamar haka
daji baka biyo abin da mai samu mutum da kaya sati na biyu da tur kaya nan ba a tura mai su da zai sa dai shigo da yanzu da kaya su ma da akwai ta amma mu muna kiyayewa da abubuwan da muka yi kai dokokin da aka ba mu aka faɗa mana in za mu shigo ko ina mu in za mu shigo sai mu wanke hannunmu da sabulu da komai da komai da ruwan magani
suna na sai dogon dutse ko ka shigo cikin wadanda ba su da ita ko baka da ita in Allah ya kaddare zaka doke ta zaka same ta muna dan samun kalubale ga jami'an tsaro saboda irin dan binciken da ake yi
to koyaya yan Najeriya ke ganin kwararowar yan jamhuriyar Niger din a Sokoto
kana Alhaji Abubakar Lemi abin nan wani shina ya data ga wani to akwai kalubale mun samu labarin masu shigowa daga jamhuriyar Niger shan akwai ta to gaskiya kamata a dauki mataki a fara tunda mu yan uwa muke dole sai mun haɗu da su duk wanda zai shigowa a tabbata da an tantance shi mu wanda zamu shiga mu shiga mu inda suke mu tabbata da lafiyar mu ingantatta ta
sunana Abubakar dan Owohe daidai babu cewa babu hargaba saboda in yanzu an ka ce ma akwai rashin lafiya akwai matsala sannan abu na wanda zai iya shafo ka baka sani ba shina da ke gwamnatin Niger ta tabbatar da waɗanda an masu lafiya suna aka fultsaya da su
to sai dai kuma duk kokarin da nayi na jin ta bakin hukumar shige da fice ta jihar Sokoto dangane da wannan lamarin abin ya citura koyaya mahukunta ke fuskantar wannan kalubale ASP Muhammad Abubakar Sadiq shine mai magana da yawun rundunar yan sandan jihar Sokoto kuma ya bayyana irin matakan da suke dauka
kwamishinan yan sanda tare da sauran shugabannin sashe-sashe na tsaro a nan jihar tare muke fita babu inda bamu je ba har inda Sokoto take da iyaka da border da kasar nan
Lamido Abubakar muryar Amurka daga Sokoto Nigeria.
A Niger din kuma an samu cutar corona a jihar Tawa dake nuna karuwar cutar da ake samu a kasashen Afirka na yankin Sahel ga wakilinmu Haruna Mamman Bako.
Abin daukar hankali game da yaduwar cutar shine irin yanda a kankanan lokaci tabbazu a jahohi 6 har da babban birnin Niamey da Doso inda mutane 4 suka kamu yayin da Maradi da Zandar ke da biyu sai Talabere 1 jihar Tawa tana da mutum 3 a daidai lokacin da ofishin ministan kiwon lafiya na jamhuriyar ta Niger ya bada sanarwar kamuwar mutum na farko a jihar Tawa daraktan ma'aikatar kiwon lafiya na wannan jihar cewa da Dr. Isuhu Bube Yakuba ya gogo ta kiran taron manema labarai
lalle cikin kasahin da aka yi cikin kasa jihar Tawa ta samu kadin ta na harin kamar yadda kuka sani kullun don ko irin wadanga mutanen ko ya zamanto sije contact ne ko ya zamanto case spain ne in mun same su muna killace su ga halin yanzu dai shi wannan dama tun da yazo a killance yake tunda kamar an killace mutum ba dimun bane yana da ita sai an yi bincike ko to da aka yi binciken ne cikin wadanda anka killace shine anka gano yana da wannan ƙwayoyin cutar. Kowane sahiya, kowane malece, likitoci suna zuwa suna ganin shi, suna duba lafiyar shi, kuma an ɗauki matakai duka waɗanda ya kamata a fannin shi, shi kanshi, a fannin iyalin shi, domin kayan bai duka waɗanda ke da alaƙa da shi. Shi dai wannan mutumin, idan kuna tuni lokacin da aka ce an ɗauki matakai ba a shiga ya mai ba a hitowa, ai an ce a ranar dimanshi, wani dimanshi da ya wuce ko za a wannan matakan za su fara, to a ranar dimanshi ne ya sunantawa ya hito daga yamai. Ko da ya zo nan da alamun wannan, sai mun ka ɗauki matakai na killace shi, mun ka sa likitoci tare da shi suna kula da shi, sahi da malece har lokacin da aka yi bincike. Kenan dai a takaice, ba nan ba yake, zawwa ne ya daga yamai, kin motar kan shi ne ya zo tare da ƴan uwan shi, duka gaba ɗayan su a killace suke.
Bullar cutar ta coronavirus ko COVID-19 a wuri takan haifar da shakku da tsoro wa jama'a, musamman game da zuwa asibiti, abinda ya sa Dr. Isuhu Bube ya kuma shugaban ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Tawa yin kira da jan hankali ga al'ummar wannan jihar.
Ba cuta bace ta boyewa, ba cuta bace ta wata fannin kumya. Kamar misalin kana da mura, kamar misalin kana da masassara, kamar misalin kana da wata cuta ta can wadda ba wata boyewa. Rashin lafiya, rashin lafiya ne. Gidan likita an yi ta da rashin lafiya. Kenan ya kamata mutane kas su ji damuwa, kas su ji tsoron zuwa gidan likita. Kuma duk matakan da ya kamata a doka ta a gidan likita ta fannin kare al'umma, an doke su. Kenan kan mutane su ji tsoro, kan mutane su ji shakka. Yahi a ce ka boye, can kai dai ka wahala, ƴan uwarka su wahala, ka dafa mu ƴan uwarka, ka dafa mu al'umma, ka dafa mu kowa.
A raskona ta ƙarshe da ofishin ministan kiwon lafiya na jamhuriyar Niger ya bada gabanin aiko da wannan rahoton, ya nuna cewa mutum 1,692 aka yi wa gwaji na kamuwa da cutar ta coronavirus ko COVID-19 a jamhuriyar Niger, inda aka samu mutane 438 da suka kamu da cutar, yayin da 386 ke ci gaba da karɓar jinya, sai mutane 41 da suka samu waraka, inda mutane 11 suka rasa rayukansu. Haruna Mamman Bako na birnin Gwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanni a jamhuriyar Niger.
A gaishe ka Haruna, ana sauraron wannan shiri na musamman ne daga muryar Amurka a nan Abuja, don kalubale da muke fuskanta a Washington sakamakon coronavirus. Rahotanni da muke samu daga Kano na nuna za a ci gaba da bin sahun waɗanda suka yi hulɗa da tsohon jami'in diflomasiya da ya zama mutum na farko da ya kamu da coronavirus. Gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya buƙaci al'ummar jihar su riƙa ɗaukar matakan kare kansu daidai lokacin da aka ɗauki jerin sunayen waɗanda ake da labarin sun yi alaƙa da dattijan da ya kamu da cutar. Wani mai harkar canjin kuɗi Aliyu Zango ta wayar tarho da gidansa ke yankin da wannan lamari ya faru a Kano ya buƙaci ɗaukar tsauraran matakan hana yaduwar cutar. Aliyu Zango, wanda ya koma Kano daga kasuwar 'yan canji ta Zonfo a Abuja, ya ce mutanen yankin da yake na cikin zillimi.
Ya kamata a ɗauki mataki, zage Zango ɗorayi, kusan gidansa yana ɗorayi ne wajen mai 'yan murin nan. Lamba gidansu an wuce daga ƙofar mata aka shigo haka. Kamata ya kulle nan, ya je ya shiga masallaci kam salawatu biyu ya sallah da mutane. Akalla ma'amala da mutum kusan in wanne ya ba za a samu san mutum 200.
Shi wannan wanda ya kamu da wannan ciwon?
Ambasada ɗin nan ba da ake fara ka bi.
Aliyu Zango, kai so kuke yi a ɗau ƙarin tsauraran matakai kenan?
A tsauraran matakai a unguwan nan, saboda mutane ba su da ilimi, suna ƙaryata abin, kuma ga abin ya zo. Ya ci abinci da mutane, har da jikokin gidanmu ya tattaɓa su ma.
A wannan anguwar ta ɗorayi yake ko?
Ɗorayi, amma akan kira Zango bayan asibitin Murtala. Zango kuma ya je ɓangaren Zangon ma ya zauna ya yi sallah da su, ya yi waye, ya gaisa da wani baban wani ɗan majalisa Haruna Musa Fatahi, wanda ya taɓa ya wakilci Kano bayan ya kada ƙosashe bayan gali na Abba wannan constituency. Ya je ya gaisa da baban shi ma an ɗebi jininsa, amma ba a killace shi ba. An tafi za a gwada, kamata ya daɗe da su.
Wannan ya nuna idan za a ɗau mataki sai an binciko mutane da dama kenan.
Akwai fiye ɗinsa gidanmu da gidansu a Zango, shi kuma gidan fiye ɗin nasa yake, suna tare ko da yaushe da shi ɗin. Shi ma ya kamata su yi mu'amala, ya kamata shi ma a ɗauke shi. An ɗauki jejininsa kuma ba an bar shi yana yawo gaisawa da mutane, a ga bai kamata ba.
Ya mutane suke ciki a yankunan anguwanku yanzu sakamakon jin wannan labarin?
Ai, sun shiga ruɗani sosai, amma ni na bar unguwar yanzu, saboda na je unguwa tun da yamma na bar unguwar, an shiga ruɗani sosai. Don wayansu ma suna ta cewa ba a shiga ba a fita, amma na gana ta mutane sun je suna ta zuwa masu gwaje-gwajen, suna ta kallon su ma, suna matsan su. Ai, da kamata ma mutum kai baka san kana daidai ko ba, ka je ka matsa mutane a cinkushe ba, ana zuwa ana kallo, wasu suna sa waya suna ɗauka, amma an shiga ruɗani sosai.
Aliyu Zango a zantawarsa ta wayar tarho da Nasiru Elhikaya. A yanzu sai jihar Bauchi, inda wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya yiwa bayanin korafe-korafe da 'yan pension suka yi. Gare ka Abdulwahab.
Mataimakin shugaban tsofin ma'aikatan hukumar wutar lantarki shehu Arewa maso gabas Malam Isa Ibrahim ya ce shekarunsa 24 kenan amma ba a biya shi fansho ba.
Ba ma tuna da mu. Ni na gani kamar mai da fansoniya in ya gama aiki ya zama dead body ya zama gawa kenan. Ba a yi da shi. Ba wani labari shuru ne masir. Babu. An ce an yi kari. Babu. Arias. Babu. 33% babu. Ba komi ne masir.
Shekara ko kuma nawa ne lokacin da ka dauka dabarin aiki?
Yanzu na kai 24 years yanzu.
Dabarin ka aiki?
Dabarin aiki na yi.
Shekara 24?
Shekara 20 dabarin aiki.
Ba biya ka aikin ka
ba? Ba biya ba.
Me aka ce muku?
To, ana ta ce wai an kai takarda zuwa Ministry of Finance. Ministry of Finance ta tantance, an tantance tun lokacin good luck. To aka ce an fito da kuɗi 60 billion. Amma har yanzu ba mu san da 60 billion ko ƙasa ko sama yi.
Wato ku ma'aikatan?
Na NEPA.
To kuma ba ku a tuntuɓar su ne?
Muna tuntuɓa inda muna da president na namu a nan a can guri. To akwai lokacin da shi Buhari ne zo ya ce to a ji a tattance mu a gani waye suke da rai waye ba su da rai. So that magadansu su zo. To yanzu this is almost 8 months na yanzu.
To zo wani hali kuke ciki?
Yanzu muna cikin hali ne shi Ubangiji Shari taimake mu, shi Buhari taimake mu. To mun ɗauka shi in yi hawa mulkin abubuwan zai wata da abu kuma sai zama kamar worst. Akwai pensioner ne suka mutu da gushin kasar nan da Allah ya sa. Shi ne muna cikin wannan zafi kulle a cikin gidan nan ba kokobo, ga tsufa, ga ciwon shuga, ga ciwon hawan jini. Ai da wannan kuɗin da mutane suke neman su samu. Shi Buhari taimake mu a cikin wannan abun. Muna ta yasa da addu'a dare da rana. So ya taimaka don Allah. Mutane suna mutuwa. Bai kamata shi ana mutuwa da gushin kasar nan ba. Ana Allah ya sa.
Kaman su wane ne suke da alhakin biyan ku wannan kuɗin?
Mutane kamata. Yau amma Peter ɗin mun je su ce wai finance ba su turo musu kuɗi ba.
Wani ɗarajin kare haƙƙin ɗan adam Ali Ibrahim Dogara Ningi ya buƙaci shugaban Najeriya da ya san cewa ana cikin wani matsatsi saboda haka ya bada masu haƙƙinsu.
Kamata gwamnati ta yi amfani da wannan damar ta tura wa mutanen nan masu pension nan da waɗanda aka gyara da can ba a biyan su daidai da waɗanda da can ma ba ma a biyan su kuma haƙƙinsu ne a biya su kuma kamfanin nan kowaye da aka saka suka zo suka tantance sun tantance su. Gwamnati ta tura domin su kansu waɗannan da suke da pension nan mutane nawa ne a ƙarƙashin su suke ciyar da su wanda in an yi haka rayuwar al'umma da tattalin arzikin al'umma da ita karanta tattalin arzikin gwamnatin kasar zai da haɓaka zai da inganta. To amma na kusa da gwamnatin ko shi shugaban kasa din ba sa son su gaya masa gaskiyar al'amura saboda suna ganin kuɗin nan zai tafi gurin mutanen da ake nufi ba zai mutanen su samu wasu biyan bukatun su ba. Shi isa na ga ya kamata in zo in sanar da shi kansa shugaban kasa Allah isa iji.
Abdulwahab Muhammad Bura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Fara'a sha'afa ana sauraron wannan shirin na musamman na sashen Hausa na muryar Amurka daga ofishinmu da ke nan Abuja. Kafin mu ci gaba a shakata da wannan.
Kan zaɓen jagora
yanzu kuma ga shirin a daina shan kwaya da Binta S Yaro ke gabatarwa daga Washington.
Tukar asha kwaya, kwaya ku ba ta da kyan jama'a ku saurara, tukar asha kwaya.
Jama'a barkanku da warhaka, barkanku da sake saduwa a wannan shiri na adena shan kwaya. Sunana Binta S Yaro, jagorar wannan shiri da ke mai da hankali a kowane sati kan matsalar shaye-shaye miyagun kwayoyi da ta'addaba al'umma. To kamar yadda wasunku suka ji a baya, shirin da yake zango na farko cikin biyu mun tattauna ne da Honorable Yuguda Hassan Kila wanda yayi aikin custom kuma memba ne na kwamitin yaki da miyagun kwayoyi wato NDLEA a Majalisar Wakilan Najeriya. A wannan mako wanda zai zama na zango ko kashi na biyu, zamu ji yadda matsalar miyagun kwayoyi ke iya shafar harkar tsaro. Yanzu bari mu koma Abuja a Najeriya domin ci gaba da jin ta bakin Honorable Yuguda Hassan Kila.
To ya kake ganin wannan ke shafan harkan tsaro, ganin cewa yawancin waɗanda ke ta'addancin nan ƴaƴanmu ne kuma matasa ne?
Eh, haka ne, wannan ƴaƴanmu ne matasa ne kuma, amma wato abinda zai baki mamaki shine yawancin kwayoyin nan an shigo da su, akan kai su wani wuri sannan kuma a sake juyowa da su, a taho da su misali arewa. Yawancin kwayoyin nan akan kai su kudu, sai sun je kudu tukuna, sannan za a sako su waɗansu motocin a kawo su arewa. Wannan ya shafi tarbiya, kan wannan ai ya shafi tarbiya, amma kamar yadda mun faɗa kwanaki nake cewa ai in an kashe maciji ba a sare kan ba, ya kamata ya kasance an san da dama, an san masu shigowa da kwayoyin nan. Idan ba an bi tushen abun ba, to akwai matsala. Matsalar kuma ita ce dole ne ya kasance ita wannan hukuma da kuma gwamnati a tashi tsaye a wayar da kan jama'a, a nuna musu illar shan kwayan nan. Har yara kanana fa, abin zai bada mamaki yara kanana, yan makaranta, yan primary, maza da mata, da abin da suka samu ko kuma a dan sace-sace ko waya ce a sace a je a sayar a sai kwaya.
To wace shawara zaka ba iyaye ga magidanta da ya kamata kila su dan yi wani yunkuri saboda tabbatar da sa ido da sauransu?
Gaskiya ne, domin hakika kamata yi iyaye su lura su ga su waye abokan ƴaƴansu, ina da ina suke zuwa filin kwallon nan, wajen wasanni, abubuwa haka. Wannan shawara ce da a tabbata da yara ko da makaranta suka je suka dawo, a duba a ga su waye da waye, su waye da waye suke mu'amala da su. Kuma iyaye shawara da zan rinka bayarwa kawai, wuraren ma da suke kwana a rinka duba ɗakunansu, gunda ba zato ba tsammani a shiga abin bincika, za a ga waɗansu abubuwa, abinda duk a gani ba a fahimce shi ba, a tabbatar an yi tambaya a kai, a ce kai ko ke me kike da wannan abu, ko waye baki, su waye da waye ƙawayenki ko abokanka, sannan su kula da su, kar a ce wai za a bar su sakaka. Wannan ita ce shawara, iyaye su kula da ƴaƴansu, su san gunda lokacin da suka fita da lokacin da suka dawo, da lokacin da su waye da waye suke mu'amala da su.
To ina godiya kwarai Honorable.
To ni ma na gode.
To masu sauraro, zamu da sa'aya anan, sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako inda zamu fara duba wasu fannoni a ci gaba da yaki da wannan muguwar ɗabi'a ta miyagun kwayoyi. Yanzu a madadin Madina Dauda daga Abuja, sai Julie Leathers Gresham wacce ta taimaka wajen hada sauti, ni Binta Estero da na hada shirin, nake maku fatan alheri, ku huta lafiya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Tukar asha kwaya, kwaya ku ba ta da kyan jama'a ku saurara, tukar asha kwaya. Kwaya ku ba ta da kyan, dubban mutanen gida daji suna zance.
Madalla, kuna sauraron shirye-shiryen musamman ne na muryar Amurka daga nan Abuja. Yanzu kuma sai zauren tsaro na muryar Amurka da muka shirya a nan Abuja, inda za mu kammala sauraron bayanan Abubakar Shumau da ya tuba daga hulɗa da masu satar mutane, sai kuma bayanin Charity Jummai Shamma da ke da ƙungiyar kula da matan sojoji da suka kwanta dama.
Ka gani na mun sha mu kwantar da tanzoma irin wannan, tsakanin yanzu su samu rikicin juna, ko wani ya je ya yi aiki, wani ya zo ya tama ya je ya faɗa shi ai abun kaza da an kai suwa ne kaza sun ka aikata shi, to haka ke kawo matsala. Ko wani ya je ya kwashen kaya, wani ya nuna cewa shi ya je ya karbi wani abu a hannun mai kaya zo ya ce zai nuna cewa zai mai dubara ko wayo ya kwashe kayan bisa ga dalilin cewa ya amgo jinga da shi ya zo ya kwashe kayan mayar mai kaya to suna samu irin waɗannan matsaloli
shin ga wanda ya kalle ka ya ji tsoron ka me zaka ga masa cewa wata kila idan ranka ya baci kai ma zaka saki nemo bindiga ka koma daji
duk mutumin da ya san Allah kuma ya riga ya alƙawari bai kamata ya ja da baya kamar mutumin da ya shiga addinin musulunci ai bai kamata ya ridda ba ni bari da ni na bari domin Allah da annabin sa domin saboda ina kaunar rahama sadajin kansa gobe kiyama shi na sani bari
wato shikin zubari mu je wajen ita charity yin mai shama da yi mana bayanin me yasa kika dauki wannan aiki a takaice kenan minti dai ko biyu zamu baki na tallafawa matan sojoji waɗanda mazajen su suka rasu a suka kwanta dama ko da yake su ba mutuwa suke ba su suna kwanta dama
assalamu alaikum na zo na yi tunani batun masu kwanta hannu dama na sojoji mu ubana ya rasu 89 uwana ta zama widow sai na ga wulakacin da aka yi mana a gidanmu wai mu mata ne mu mata shida ne mama ne ta haife maza duk su mutu amma sai rage mata daga dukiyarsa har daga waje kwance har bankin sa an hana mu ai ma wannan wulakanci sai na zo na duba me zan yi a tarkace kuma sai na san wani abubuwa yake tafiya mama na ta gaya mu sai na ce mama ni yau zan sai na zama namiji sai na shiga soja kuma haka na shiga soja 91 kamar man shiga soja 90 ce a Abuja 1990 Alhaji Zanuwa a Kwanga Mr. Zeno shine director of education sai ya bani opportunity na teacher a Kubwa 1990 koi na Abuja daji ne to haka Allah yayi sai na an ce za doke mata a 91 sai na ce bari in shiga sai na shiga ni na sayin da na signature na shiga soja ana ta nema na na bata ina na wajen training na shiga ne don dawo nuna musu nima mama na tana da namiji ina gidan sojan sai can an zo ne nace kai tunda na shiga wannan aikin baban ni ya bunda nayi ba bari ni zan bar aiki din sai na bar aiki 2002 sai na wuce America ina na kawai tunani na yana ta zuwa sai na ce to na shiga America sai mama na ta rasu ce sai na yi gidan sama a Wamba so sai ci ba gidan sama a Wamba amma mama na tunda ni na mace in zama namiji mata gidan sama a Wamba to sai Allah ya ka dauke renta din na America ba in ya ma zuwa bizinan ta ba don na shigo ma lokaci ba takardu to shine sai na sa takalmi na wayannan matan sojojin da suka kwanta daman na ji zafi abin da suke ji da shi saboda na daya akwai sojoji da yawa da suka san yan wansu wife niece of king maybe kamin su yi aure su zo suka yi aure su ce yau za su yi haka ana transfer ana ta kai su haka su ce bari zamu je pension board mu canza ba su iya canza ba har Allah sai ya kawo su ga suka kwanta daman to a wajen rikicin kuma da ana samu kudin dan wanshi din kuma maimako ya je ya karba kudi sai ya taimaka ko ba zaka ba matan ba ka ba yara dan wanka ko to sai na gani azaban ya zauna a Shanti Barak na gan abubuwa ya faru da su da dama da bazan iya zauna ba don lokaci sai na hadanawa da nasu ni bari in wani abu da duk globally ba ma Nigeria kada ba har Africa ma tukuna kamin waje su suna dancin dadin su because na yi meeting da Chambers of Commerce kamin nazo saboda duk wani taimakon da zan yi zan kawo daga kasar waje in taimaka kuma kamin wani abu zan kawo musu kukan ce ga na wata makon da zai ma matan sojojin da sun fadi dama ko to nagode nagode
a ga kuma kana shigin musu da zaki magana da okay to oh okay
malama charity chama shekara nawa kika yi kina aikin soja kafin ki aje a wannan kasa
a kai shekara 11 na shiga 91 sanawar 2002
da haka muka zo karshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan Abuja a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Madina Dauda ke muku ban kwana daga ofishin mu na Abuja da fatar a huta lafiya
zero mikro.